Sana'ar fata na ɗaya daga cikin tsofaffin sana'a da aka sani tun zamanin kaka da kakanni da kuma ke gudana a ƙasashen Afirka da dama, inda 'yan kasuwar fatan ka tsallaka zuwa wasu ƙasashen Afirka su siyo irin waɗannan fatu don sarrafa su. Wani lokacin kuma akwai su wasu jihohin da aka yi amfani da su a matsayin nama, abin da ake kira ɓomo. Jihar Borno yana ɗaya daga cikin jihohin da su kafa irin wannan kasuwa tun fiye da shekaru 100 da kuma ake haraden irin wannan fatu, kama daga ƙasashen Central Africa, Nijar, Kamaru da Chadi, don samun abin da za a sa a baka. Sai dai wannan matsala na gangamin mahara ya kassara wannan harkan kasuwanci da ma rufe kan iyakoki da gwamnatin tarayya ta yi. Da 'yan kasuwan suka ce wannan lamari ya jefa su cikin wani halin kakanikayi da har ma ya haifar da karyar tattalin arzikin wasu daga cikinsu. Alhaji Mustapha Abba Kimede shi ne shugaban wannan kungiya, wanda kuma na so mu tambaye sa game da yadda suke gudanar da harkokin kasuwancin nasu. Gama abin da ke cewa
sana'ar namu kasan tsohuwar kasuwa ce wanda ya daidai kowa shi ya sani, kuma mu especially kamar bari bari ya ce kasuwarsa na farko da ya fara kan fata ne suka fara.
Kuma za a iya yin shekaru nawa ana wannan harkar kasuwanci a jihar Borno?
To kai shekara mai yawa, ina ganin ya kai kusan shekara 100 ake wannan abu ko kuma sama da haka.
Idan kuke samu waɗannan fatu ne?
Fatan a cikin Maiduguri da kauye shi ne muke samu, kuma da irin ketare kamar su irin su Kamaru, Chadi, su Central Africa, Bange, kirage da a gurin ake kawowa.
Banda waɗannan ƙasashe da kallon safa, kamar na zo makwabtan jihohi ne wajen siyo waɗannan fatu?
Masu siyowa.
Wajen inda za ku je ku siyo ko ɗin?
Masu siyowa dama su irin local government ɗin nan, a nan muke siyowa, kuma daga can makwabta ake kawowa.
Ina fahimce ka kamar wannan kasuwancin naku kun haɗa har da makwabtan ƙasashe kenan namu na Afirka.
Sosai ma kuwa.
Su suke zuwa siyo ko ku kuke kaiwa?
Su suke kawo mu muna siyowa. Muna kaiwa kudu muke kaiwa muke saiwa.
Me ake da waɗannan fatu ne?
Fatun nan cinyewa ake shi, fatan kigi kam. Dama cinye shi ake yi. Aka kai garin Yarabawa kamar irin su Ijebu, to daga nan ake sarrafawa, kuma ana cire shi zuwa su Kotuno, su Ghana, to ko ina ake ana sarrafawa.
Ko wani kamar kalubale kuke fuskanta ne a wannan sana'a?
Sosai ma kuwa. Yanzu ai kalubale ai dama muna fuskanta. Sosai ma kuwa. Da yake da ka san baki suke zuwa suna kawo kaya, ka siya ka sayar ka samu wani abu. To yanzu gashi nan ba ka ga yaran yadda suke ba. To ga yadda yake abubuwa.
Kasuwar baya tafiya sosai kenan.
Kasuwar baya suwa kuma an rufe boda. To ka gani abun kuma masala ce. Masala kan masala sosai kuwa.
Kamar mambobin ka suka yi nawa ne masu siya da sai da fata wannan?
To wanda muke da su rajista a nan ma ya kai mutum 5,000 da wani abu. Kuma kowane local government akwai memba namu, chairman da secretary da jama'ansu. Kowane kasuwa, kowane gari in ka tafi a Borno sai wani, kowane local government akwai yan fata. Ka san dole ne. Wallahi taimakon da muke so a wajen gwamnati abubuwa guda uku ne manya-manya. Na farko yanzu nan kasuwan Biafra da ka gani gida ne na mutum. Kaga ba ra a san gobe ko jibi za a ce ana so a sayar da gurin. To inda mun samu a wajen gwamnati ya je ya muni irin kasuwan da ake wa tashan baga ko wanda aka yi a tashan bama ko ina ne ma na wajen wake. To irin wannan gurin aka samu aka ba 'yan fatu gaba ɗaya za su taru guri ɗaya. Kaga gwamnati zai samu revenue kuma jama'a ma kuma za ka kasuwar kuma duk lokacin da gwamnati ya waiwaye zai ganku ga yadda kuke. Kaga kuma abubuwan sai ya samu duk wani tallafin da ake bukata ina kuke gashi nan. Amma yanzu muna warwasai ne a ko ina da ko ina. Na biyu kuma abinda mu muke so mu 'yan fata a ce mun samu network din nan tana aiki. To kaga shikenan wahalwalun da wai abubuwan za su zo su zama tarihi. Na uku kuma tallafi wanda ake yi wa kowa, yanzu kaga mutum ya yi muku netal, ya yi muku kamfani, ya ba ku gurin zama, ya ba ku jari, ya babu ya riga ya kare. To kaga shikenan abubuwan rayuwa za su tafi daidai.
Malam Lawan Grema Suride shi ne yake jagorantar samari 'yan kasuwa a wannan kasuwa na 'yan fata. Ga kuma abin da ke cewa game da kasuwar tasu.
Ni ne wanda nake jagorantar samari, kuma ni mai ɗanyen fata ne. Ina sayan akuya da rago ina kaiwa Kano in je in sayar in dawo.
Ka ce ɗanyen fata, kamar me yake nufi da ɗanyen fata?
Ɗanyen fata wanda ake jeme ta a fitar ita waje.
Kamar ya shanin kasuwa yake gudana?
Kasuwa yanzu ta tsaya cak, ba ta motsi.
Me ka haka?
Saboda ba hanyar da ake shigo mana da ɗanyar. Kuma idan muka kai Kano ba ma samun kuɗinmu a hannu. Jari yana karewa, wayanda suke da jari duk jari ya zama babu a hannunsu. kasuwar ba ta motsi saboda ba bakon da zai dauko kaya shigo mana ci saboda matsala ba zai iya biyo hanya ba ya ce yau hanya a rufe gobe ana tarewa ba zai iya shigo mana da kaya ba kayan da muke da shi anan baya isa mu muna da samari da yawa wanda suke wannan harka sosai
kuma malum ku kai ne shugaba kamar za su kai nan wanda suke cikin wannan harka
masu danya su suka fi yawa akalla zamu kai mutum 4000 wanda muke juya wannan danyar fata
shi ma mallam Isa Abubakar na ɗaya daga cikin ƴan kasuwan da ke wannan hada-hada da su ma da bayyana yadda kasuwancin nasu yake da ma irin matsalolin da suke fuskanta kamar haka
da muna harkan kasuwan nan abinda da zamu je mu auno kaya tun daga Sudan yazo zuwa Kamaru zuwa Chadi abu ya zo ya canja me canja ne gabaki dai muka zo custom tsakanin ma'aikata da suke tsaya kan hanya gabaki dai yanzu kudin ya koma kan wannan wajen da muna yin abu kan miliyan 1 ya zo kuma miliyan 4 miliyan 5 ya koma mun duk shine ku kanmu da muke so a san matakin da za dauka mana akan wannan lamari
ni ne Muhammad Tijani ni nan ba ne a kungiya magana gaskiya muna cikin wahala
kamar nan muke nan
wahalan kasuwanci tattalin arzikin mu ya kare da mutun yana da ababu babu ni kaina wannan na mallaki kudi yafi miliyan 5 a hannu hanyar na aka zo aka rufe boko haram suka kona mana dukiya gwamnati tunda muke mu yan fata ba taba tallafa mana ba sai lokacin kashin gwamna an dauki wasu kudi an ba mutum daya an rarraba an yi kasuwanci a lokacin mun samu wani abu daga wannan gwamnati bai kara wayoya mu ba kuma na biyun sa abinda ake biyan custom duty da miliyan 1 yanzu ya zama miliyan 4 kaya da an kado ka zaga zo ta gambaro simple yanzu sai dai ka zaga ka je ka sauke a difa
me kawo haka
kicin boko haram sai kawo mana haka yau mai miliyan 5 zai fito sai ai leburanci zai siya sa wani yara mata kamar ni mata na uku yara 14 sai na fito na yi doko da kaina nake ci kuma din da muke jin tallafi
a jari akai kace fiye da miliyan 5
wallahi akai
sai
na kai sai na yi doko kafin na ci ne
alhamdulillah sura na Ahmad Alhaji Bukar ni ne state treasurer na Hidden Skin Dealers eh sanan namu alhamdulillah ya daura mutane zani a baya amma yanzu muna samun matsaloli fiye da na da dan yanzu border a rife ba ma iya kawo kaya ko kaya ya zo ma kudin da za a kawo abinda da bai fi naira 700 ba yanzu yana kaiwa miliyan 4 miliyan 5 dan kuma muka kawo kayan ma ba samun riba muke ba dan ba wanda zai je siya kaya ya kawo abinda da zai samu in ya zo zai samu 100,000-150,000 yanzu sai dai asara dan saboda haka muna roƙon gwamnati ya bude mana border dan mun shiga cikin hali kakani kai a Maiduguri dan da wanda yake da jari naira miliyan 20-30 yanzu 20,000 bai da shi wani ma zai fito kasuwa ya roki dan uwansa wanda yake da dan shi ya bashi naira 130 ya je ya cafane ya tafi gida dan saboda haka muna roƙon gwamnati ya duba mana wannan hanyar
da kuma sake wayan shugaban kungiyar masu wannan sana'a na Empatu da ke kira Alhaji Mustapha Abakime kwada na tambaye shi ko ya wannan rigingimu ya shafi ayan kungiyar nasa
akwai membobin mu da yawa da a cikin kasuwar nan ma akwai an zo an kashe mutanen mu da yawa cikin inda muke sayo nan balle ma akan hanya an kashe mutun da fata a kone babun da bai ba
za su yi kamar wani irin asarar rayuka da kai
to asarar rayuka ka san kowane local government muna da mutane wani lokaci a ce anan mutun 20 dan fata a cikin wanda suka yi register wani a local government a ce guda 5 to a takaice cikin fitina wannan ya kai 200 zuwa 300 dan fatan da muka sani ma wani muke zaune da su anan
amin ya a nan da ya muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da kuma sashen Hausa na muryar Amurka ke gudanarwa wanda ni Haruna Daudabiu na gabatar da shirin daga kasuwan Empata da aka fi sani da Biafra a nan cikin garin Maiduguri sai kuma wani makon idan mai duka ya kai mu a huta lafiya.